أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Inwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfana da mu cikin abin da za mu ambata. Muna cikin maudu'inmu na kana'a da kuma hakikaninsa. Inda muka bayyana cewa kana'a shine kasance mutum ya iso da gurgudun bukatansa da kuma gurgudun laluransa cikin al'amarin dukiya da ma sauran al'amura na duniya. Kada ya zamanto ya ci hiye da abin da yake bukata, kada ya zamanto ya sa hiye da abin da yake bukata, kada ya zamanto ya zauna hiye da wurin da yake bukata. Kenan ya lizimce cikin dukkanin al'amura na duniya gurgudun abin da yake bukata, in yi haka yayi kana'a. Kuma bayyana cewa sifa ce wadda ta kasance tana da daukaka, tana da izza, ta kan ba mutum yanci, ta kan ɗarga darajar mutum a wurin Allah subhanahu wataala, haka nan a wurin mutane. Sannan mun karanta hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya bayani dangane da kima da kuma irin fa'idodin da kana'a take dauke da shi, ta yanda za ta kasance mutum ya fi kowa gode ma Allah subhanahu wataala, haka nan kuma ya kasance mawadace, haka nan ya kasance na tare da dukiya wadda ba ta karewa, haka nan ya kasance na tare da taska wadda ba ta karewa. Insha Allah cikin wannan darasin ma za mu yi kokarin bayyana sashen hadisai daga ma'asumin alaihi wassalam dangane da hakikanin al'amarin kana'a da kuma irin fa'idodin da take dauke da shi. Ya zo daga Imam Ali alaihi salam yana cewa al-qani'u ghaniyun wa in ja'a wa ara, yake cewa shi mutum da ya kasance yana da kana'a, shi mutum da ya kasance yana sifantuwa da sifa ta kana'a, wato yana isuwa da gurgudun abin da yake bukata, gurgudun lalura, to shi wannan zai kasance kenan mawadace, zai kasance wadatacce, koda kuwa yana rayuwa cikin halin yunwa, koda kuma baya da tufan da zai sa, to shi mawadace ne. Saboda me? Saboda wadata ba wani abu ne illa ginan nafs, wato wadata na zuciya. Idan mutum ya samu wadatan zuci, to koda yana raye a cikin yunwa, hakanan kuma koda baya da abin da zai sa, to mawadace ne, kuma hankalin shi kunce, kuma zai samu natsuwa. Amma idan mutum baya da wadatan zuci, koda ya mallake dukkanin duniyan ga, ba zai amfane shi ba. Kodushi zaka ji shi yana kuka, kodushi zaka ji shi yana raki. Muna gani a yau da kullum cikin rayuwarmu wasu mutane kodayaushe cikin kuka suke, kodayaushe cikin damuwa suke, kodayaushe suna cikin raki, ba su da hakuri, kuma tare da cewa sun mallake da yawa daga cikin al'amuran duniya, amma ba su ganin cewa sun iso, ba su ganin cewa sun wadato, saboda ba su da wadatan zuci, saboda ba su da wannan sifa din ta kana'a, sifa ta isuwa da abu kadan, kuma gurgudun bukata, kuma gurgudun lalura. Saboda haka kullun suna cikin talauci ne, alhali sun tara dukkanin al'amura na kayan duniya. Kenan kana'a shine abin da zai ba mutum wadata, koda kuwa na rayuwa cikin halin yunwa, koda kuma baya da tufan da zai sa, kamar yadda muka gani cikin wannan hadisi na Imam Ali alaihi salam. hakanan ya zo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana kira zuwa ga mu'minai yana kira zuwa ga bayin Allah subhanahu wataala da su kasance cikin hayacin su su san yadda za su nemi arziki su san yadda za su samu kansu raha cikin wannan rayuwa su san yadda za su samu kansu natsuwa cikin wannan rayuwa din yake cewa ayyuhan nas ajmilu fi talab fa innahu laysa lil abd illa ma kutiba lahu fi dunya yake cewa ya ku mutane ku kyautata cikin nema saboda babu wani bawa wanda zai samu wani abu cikin wannan duniya din sai abinda Allah ta'ala ya rubuta masa ba za ka aika wuce abinda Allah ta'ala ya kaddara maka ba ba za ka aika ci abinda Allah ta'ala bai azurta ka ba saboda haka kenan ka kyautata cikin niyya me ma'anar ka kyautata cikin nema ka bar kwadayi ka bayar hirs har ya kasance wannan din ya saka ka fada cikin zunubai muna ganin wasu mutane lokacin da idan su yake rufe wurin neman duniya kowace hanya suna bi domin ganin cewa sun kai ga wannan gurin nasu yake halal yake haram ta kowace hanya su dai abin da yake da muhimmanci gare su shine zamanto sun tara su dai abin da yake da muhimmanci gare su shine zamanto sun samu kuma ta wace hanya ce bai dame su ba Allah ya haddada wannan al'amarin Allah bai haddada shi bai dame su ba ba dai za a samu ba shikenan to ma idan mutun ya tsaya ya tunani ga cewa wannan rayuwar duka na wace wannan rayuwar duka shekara nawa za ka yi cikin ta in kai shekara 100 bayan wannan fa ba za ka ji dadin duniya din ba za ka fara tsuha sai zaman to rayuwar ma ne ba ta maka dadi ka ci abinci ba ka jin dadin shi ka kwanta ka tashi da gajiya kai tahiya ka gaji ka zauna ka gaji dukkanin tasarrufat dinka bayan waɗannan shekaru din in ma mun doke shi a matsayin shekara mai yawa kenan mun kai shi 100 din bayan wannan ko abinci ka dandana ba ka jin dadin sa to duk abin da ka tara in ya kasance ba hanyar halal bane yanzu nauyin yana kanka kuma shine zaka je ka tarar ran tashin alkiyama shine zaka tarar a kabarinka shine zaka tarar gaban Allah subhanahu wataala ranar hisabi kenan in har al'amarin ya kasance haka nan me yasa mutun zai banzatar da lahirin sa saboda wata rayuwa take takaitatta wadda ba za ta dawoma ba ya zamanto dalilin ta ya bata rayuwar shi wadda take ita ce ta hal abada rayuwar lahira ke kenan mai hankali shine ya kamata ya zamanto ya maida wannan duniya din wurin da zai nemi rayuwar shi ta hal abada shi yasa yazo cikin hadisi sashen hadisi na masumi alaihi wasallam suna cewa ad-dunya mazra'atul akhira cewa duniya ita ce wurin da ake shubka lahira duniya kaman wuri ne wanda mutum zai bi ya wuce amma maksudin shi inda ya kamata ya kai shine lahira wanda yake nan ne rayuwar shi na dindindin nan ne rayuwar shi na hal abada nan ne ya kamata ya zamanto ya gina ta hanyar nisantan haram cikin wannan duniya din ya zamanto duk abin da zai yi yayi muwafaka da abin da Allah ta'ala yake bukata duk abin da zai bari zamanto shine abin da Allah ta'ala ya hana wannan yana haka kuma yana gina lahirin sa ne kuma zai je samu suka makon haka saboda haka inda mutum ya kamata ya ijmali cikin nema shine kada ya kasance mutum ya hirs ya wuce guna da iri wurin nema ka tsaya ga halal kawai kuma kar ka takura ma kanka wurin nema wani lokaci wasu mutane kana ganin yanda suke neman duniya da shi koda halal ne ba su ma ba kansu lokacin da za su huta ba su ba kansu lokacin da za su zauna da su da iyalansu su yi hira su tattauna ba su da lokacin da za su zauna tare da abokanansu koda yaushe suna kasuwa koda yaushe suna nema shi ma wannan koda hanyar halal ne to babu ijmali saboda kai kankanka kana da haƙi akan kanka, iyalinka suna da haƙi akan ka, abokananka suna da haƙi akan ka, kuma kana buƙatar lokutan da ya kamata ya zamanto ka kebe da Allah subhanahu wataala, ka gana da Allah subhanahu wataala. In ka sanya dukkanin waɗannan lokuta din cikin neman halal ba daidai bane, banantana neman haram, kinan babu kana'a a cikin irin wannan aiki din ga mutum da zai yi haka. Saboda haka a koda yaushe abinda ake bukata da shi mumini, abinda ake bukata ga shi mutum wanda yake bukatar samun sa'ada duniya da lahira, ya zamanto yayi ijmali, ya kyautata a cikin nema, ya bi haddul wasat, ya bi hanya wanda ya kasance tsakiya a cikin dukkanin al'amuransa, kuma ya zamanto ya tsaya ga halal, kuma ya zamanto ya isu da abu kadan. Saboda ba zai wuce abinda Allah ta'ala ya azurta shi ba, ba zai wuce abinda Allah ta'ala ya kaddara masa ba yace a cikin wannan duniya din. Shi yasa zo wani hadisi daga Imam Ali alaihi salam, shi ma yana bayyana cewa man lam yaqna'uhu al-yasir lam yanfa'uhu al-kathir. Yana cewa duk mutum da ya kasance abu kadan bai ishe shi ba, to lalle koda ya samu hiyada wannan ba zai amfane shi ba. Dama kana'a shine abin da yake amfanan mutum, amma in ya kasance mutum bai da kana'a, to ko ya samu abin da yake ganin da yawa ne, to ba zai amfane shi ba, saboda shi baya da wani haddi wanda yake yana bukatar ya cimma. Yau in ya ga wanga yace shi yake so, gobe in ya ga wani yace shi yake so, ko da yaushe yana cikin ci gaba ne cikin kwadayi da kuma har wanda yake ba zai kai karshen shi ba har sai ya mutu. Kinan kana'a shine wanda yake iya ba mutum natsuwa, shine wanda zai amfana mutum cikin wannan duniya din, shine kuma wanda zai amfana mutum cikin lahiransa. In ya kasance kuma mutum baya da kana'a wal azbillah, sai kasance ko da yaushe bai cikin raha, ko da yaushe bai cikin natsuwa, ko da yaushe yana cikin kwadayi, wannan kuma koda ta hanyoyin da za su sababa masa kaskanci da kuma wulakanci sai ya bi su wal azbillah. Kine kasance mutum yana kwantar da hankalinsa, yana shiga cikin hayyacinsa ta hanyar talqini ma kansa kan cewa arziki na Allah ne, Allah ta'ala yake azurtawa. Kuma idan ka gode ma Allah subhanahu wataala kan kadan din da ya baka, zai kara maka, kamar yadda yayi alƙawari la in shakartum la azidannakum, idan kun gode mini zan kara muku ni'imomin da nayi muku, kuma ya su kasance idan kun gode zan kara muku akan su, ni'ima ne na ilimi, ni'ima ne na lahiya, ni'ima ne na arziki, ni'imomi na Allah subhanahu wataala na zahiri da na batini. In dai ka gode ma Allah subhanahu wataala akai, to tabbas Allah subhanahu wataala zai kara maka. Shi yasa muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yana cewa annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmil rizqaha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle ba wata rai wanda za ta bar wannan duniya din sai ta kammala arzikinta. Lokacin da ka ga mutum arzikinka zaka bar duniya, ba ya zo cikin sashen hadisan nuna arzikin mutum yana neman mutum kamar yadda ajalin mutum yake neman shi. Ba wani rai wanda zai bar wannan duniya din sai ya ga mutum arzikin shi. In ka ga mutum ya bar wannan duniya din, arzikin shi ya kare cikin wannan duniya din. To saboda haka in ya kasance haka ne, kin ya kamata ka ba kanka natsuwa, ya kamata ka kwantar da hankalinka, ka san cewa abu kaza in dai arzikinka ne to zai shigo hannunka, in dai ba arzikinka bane to baka same shi ba. Shi yasa wani lokaci mutum zai bata lokacin shi cikin neman wani al'amari wanda Allah ta'ala bai ajime ba, sai zaman to duniya bata lokacin shi cikin neman wannan abin, ya bata ran shi ka samu natsuwa cikin wannan hali, Allah ta'ala bai ajime shi ba, Allah ta'ala bai rubuta mai shi ba. Kenan mutum ya ba kanshi natsuwa, ya kwantar da hankalin shi, saboda wannan bayanai din daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa a tsarkaka, ta yanda mutum zai ga cewa duk abin da ya samu to to wanda Allah ta'ala ya bashi ne kuma ya gode ma Allah subhanahu wataala kuma ya isu da shi wannan shine zai bashi natsuwa cikin wannan duniya din shine kuma zai gyara masa lahiransa shine zai bashi daraja da daukaka a wurin Allah subhanahu wataala har ma a wurin mutane da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin